Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 da 40 da kuma 60. Sai kuma tashar FM na VOA Africa akan mita 102.5. Kana masu sauraron mu a jamhuriyar Niger din har yau za su iya kama mu a tashashen FM na gidajen radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalot da kuma Niya. Kana masu na'uran computer a duk lokacin da suka so suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masauri assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu din maladan Ibrahim Ayo ne amma wannan karan da Safilu Hashim Gumel da ma sauran abokan aiki muka saki dawo muku da daga nan birnin Washington DC da wani sabon shirin a cikin wannan shirin za ku cewa a nan Amurka yar majalisa Frederica L. Susan ta yi taron manema labarai akan cika shekaru biyu da sace yan matan Chibok sai kuma Abuja inda aka hana masu zanga zanga a dawo da yan matan Chibok din shiga harabin fadin gwamnatin tarayyar Najeriya Kana za ku kira mu ne yau domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan shekaru biyu da sace ko kuma ci gaba da rike yan matan Chibok da Boko Haram ke yi har yanzu. Lambar da za ku kira dai tana nan kamar haka 202-205-2655. Amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shekaru biyu bayan da mayakan Boko Haram suka sace dalibai ƴan mata sama da 200 a arewacin Najeriya, wani sabon bidiyo ya nuna wasu daga cikin ƴan matan watanni hudu da suka wuce ya sa iyaye saran ɗaliban na nan da rai. Wata mata da ta kalli hoton bidiyon ta ce ta gane wasu da yawa daga cikin ƴan matan wanda suke ƴan unguwarsu ne. Ta ce a gaskiya ne cikin hoton bidiyon sun kuma canza shekaru biyu da suka wuce ba haka suke ba amma yanzu sun ƙara shekaru biyu na san su. Kafin yanzu ba a samu labarin ɗaliban su 219 da ƴan Boko Haram suka sace a shekara ta 2014 daga makarantar sakandaren garin Chibok ba bayan da ya janyo Allah wadai a faɗin duniya da zanga-zanga kan tituna a Najeriya da kuma miƙa hannun taimako da ƙawayen Najeriya suka yi don ganin an ceto ɗaliban. Hoton bidiyon wanda ya ɓullo jiya Laraba wanda kuma ya nuna ƴan mata 15 wanda ta yiwu tun watan Disamba aka ɗauke shi shine alama ta farko da ke nuna ɗuriyar ɗaliban da aka gani tun bayan bidiyon da mayakan suka fidda bayan sace ɗaliban. Bidiyon ya nuna ɗaliban na magana da harshen Hausa da kuma harshen Kibaku wajen amsa tambayoyin da wani da ba a san ko wane ne ba yake musu wanda ya tambaye su sunayensu da kuma wajen da aka sace su. Amma ministan ya labaran Najeriya Lai Muhammad ya ce yana da damuwa akan bidiyon wanda tashar talabijin ta CNN ta fara nunawa. Gwamnatin Najeriya dai ta sha samun bayanan bogi akan inda ƴan matan Chibok suke tun bayan da aka sace su ciki har da wani bidiyon makamancin wannan a watan Yulin bara.
Faransa da Spain da kuma Burtaniya na nan Tripoli don goyon bayan su ga matakin shiga tsakanin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke ɗauka game da sasanta rikici a ƙasar Libya. Wannan shine karon farko da jakatun ƙasashen uku suka kai ziyara a birnin na Libya a cikin shekaru biyu bayan da aka rufe yawancin ofisoshin jakarancin ƙasashen a shekarar 2014 saboda ba ta kashin da aka yi ta gwabzawa tsakanin ɓangarorin 'yan bindiga. Daga baya kasar ta tsunduma cikin yaƙi wanda ya rarraba gwamnati da 'yan majalisar kasar biyu. Jakadun za su gana da mataimakin sabon Prime Minister kasar Fayez Sarraj. Ministan harkokin wajen Italiya Paolo Gentiloni ya kai ziyara Tripoli cikin makon da ya gabata kuma ya sanar da shirin sake buɗe ofishin jakadanci a kasar. Italiya da Faransa tare da wasu kasashen yammacin duniya na nuna damuwarsu akan kungiyar 'yan IS a Libya da ke riƙe da ikon birnin Sirte. Kuma sun kaddamar da harhare a fadin kasar. Waɗannan kasashen sun ce za su taimaka wajen horar da jami'an tsaro a Libya don tunkarar barazanar da ke karuwa a yankin. Kasar Libya dai ta tsunduma cikin tashin hankali ne tun bayan hambarar da gwamnatin shugaba Muammar Gaddafi da aka kashe shi.
Ana shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dakarun Amurka da na ƙasar Philippines sun gudanar da atisayen haɗin gwiwa a kudancin tekun China. Haka kuma rundunar sojan na Amurka na shirin ci gaba da kasancewa a yankin tsibirin tare da dakarun karɓa-karɓa da kuma kayan aiki a cewar sakataren tsaron Amurka Ash Carter a yau Alhamis. Da yake jawabi a wani taron manema labarai a Manila tare da takwaransa na Filipino, Carter ya ce sun turin haɗin gwiwa na farko da aka gudanar a kudancin tekun na China an yi shi ne a watan Maris. Jami'an tsaro sun faɗi cewa an kammala gudanar da sintiri na biyu a farkon watan nan na Afrilu. Ƙasar Philippines ita ce yanzu ƙasa ta biyu bayan Japan wadda dakarun Amurka suka haɗa hannu da su don gudanar da sintirin haɗin gwiwa a yankin tekun a cewar jami'an tsaro. kwararrunmu na yin nazari akan hanyoyin da za a maida wannan sintiri ya zama na yau da kullum, a cewar sakataren tsaron Philippines Voltia Gazmin a wajen taron manema labaran. Wannan sanarwa ta zo ne daidai da lokacin da Amurka da wasu ƙasashe ke nuna damuwa game da takallar da China ke yi akan yankunan da ake takaddama akan su a kudancin tekun China.
A wani sabon lamari da ba sabon ba, mutane daga ƙasar Yemen da yaƙi ɗaiɗaita sun so matsirewa zuwa wata ƙasa da mutanenta suke fuskanta a faɗin duniya sanadiyyar rikicin da aka kwashe shekaru da dama ana yi a cikin ta. A shekarar ta gabata kusan rabin mutane 176,000 da suka gujewa rikicin Yemen sun koma yankin ƙasashen kudu maso gabashin Afirka, a cewar cibiyar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Yawancin 'yan Afirka ne da ke komawa ƙasashen su na asali, amma kusan mutane 26,000 da jikinsu 'yan Yemen ne waɗanda ba su da inda za su je. Wasir Isad Muhammad ya isa ƙasar Somalia a watan Fabrairu tare da matarsa da 'ya'yansa maza su biyu, wanda sun guro ne daga Yemen ne bayan da mayakan Houthi suka kai wa gidansu farmaki a Aden, amma sai ya sa iyalinsa ba sa gida. Duk da haka Muhammad ya yanke shawarar komawa Somalia, inda ya san 'yan bindiga ba su kewaye ba. Haka kuma daga cikin ƙasashen da ke amincewa da fasfot ɗin Yemen. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka. To, a ci gaba da kawo muku rahotanni akan matan Chibok a nan Amurka. Ma yau 'yan majalisar dattijai Frederica L. Wilson ta yi taron manema labarai akan waɗannan 'yan matan Chibok ɗin. Abokin aikinmu Mahmud Lalo ya halarci taron, ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Sanye da jajayen kaya da ke nuna alhinin sace 'yan matan na Chibok, kuma kewaye da wasu daga cikin 'yan matan makarantar ta Chibok da suka kubuta a lokacin da aka sace su a ranar 14 ga watan Afrilun shekara ta 2014. Frederica Wilson, 'yan majalisar dokoki daga jihar Florida, ta nuna takaicinta ganin cewa har ya zuwa yanzu ba san inda 'yan matan suke ba.
This is an anniversary that none of us thought that we would have to mark.
Babu wanda ya yi tunanin za mu sake dawowa wannan shekarar domin yin juyayi, domin babu wanda ya kawo cewa har ya zuwa yanzu ba za a sami 'yan matan Chibok domin su koma ga iyayensu ba, ta yadda abin da ya rage mana kawai shi ne mu yaƙi ɓarɓashin Boko Haram.
To, sai dai wani abu da masu lura da al'amura ke dubawa a daidai wannan lokaci shi ne yadda aka fi mai da hankali kan 'yan matan na Chibok, inda wasu suke korafin cewa akwai ɗaruruwan 'yan mata da aka sace kuma ba a maganar su. Amma 'yan majalisar ta ce taken nan na Bring Back Our Girls ya haɗa da kowa da kowa.
And when we use the hashtag Bring Back Our Girls, hashtag Join Rep Wilson, we're not just talking about.
Idan muka yi amfani da taken nan na Bring Back Our Girls, ba wai muna nufin 'yan matan Chibok ne kawai ba, muna magana ne akan dabban mata da 'yan mata da Boko Haram ta yi garkuwa da su, da kuma mazajen da aka kashe, da yara ƙanana. Saboda haka takin yana da ma'anoni da dama.
So hashtag bring back our girls means so much.
Taron manema labaran da ya gudana ne tare da haɗin gwiwar wasu 'yan majalisun dokokin Amurka, wanda su ma suka yi jawabi ɗaya bayan ɗaya. Sannan har ila yau taron ya samu halartar wasu daga cikin 'yan matan na Chibok da suka samu tsirewa, waɗanda suke karatu yanzu haka a nan Amurka. Wannan biki na juyayin sace 'yan matan na zuwa ne a daidai lokacin da aka fitar da wani sabon faifan bidiyo dauke da wasu daga cikin 'yan matan na Chibok. Emmanuel Ogebe, wanda ya halarci taron manema labaran, shi ne mai kula da 'yan matan na Chibok da ke zaune a nan Amurka. Na tambaye shi yadda ya kalli wannan faifan bidiyo.
To, wallahi, na ji dadi da aka nuna wannan bidiyo. At least yanzu mun sani cewa ba su mutu ba. That's the main abun da ya bani encouragement. To, yanzu muna tambaya me government suka yi akan wannan magana, because film din tun December ne.
Wannan tambaya da ita ce a zuciyar mutane da dama. Ko da yake rahotanni sun nuna ministan yaɗa labaran Najeriya Alhaji Lai Muhammad yana cewa sun ga wannan faifan bidiyo kuma suna nazari ne akan sa. Mahmud Lalo, sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC.
To, an gaishe ka Mahmuda. Daga Amurka kuma sai Abuja, inda 'yan sanda suka hana wasu masu zanga-zangar shiga fadan gwamnatin tarayyar Najeriya. Ga Nasir Adam Elikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Gwamnatin Najeriya ta jera 'yan sanda mata suka dakatar da 'yan gwagwarmayar kwato matan Chibok daga kutsawa fadar shugaban kasa ta hanyar da ke daura da kotun koli. 'Yan sanda sun ce wannan madakata ma yankin fadar shugaban kasa ne. Kungiyar kwato matan Bring Back Our Girls na macin juya yayin cika shekara biyu ne da sace matan, inda zuwa yanzu ake neman mata 119. Shugabar kungiyar Obio Zokisili ta ce shugaba Buhari tun karɓar mulki bara ya yi alwashin samo matan don haka ya ƙara himma. Wani bidiyo da tashar CNN ta nuna mai nuna kimanin matan 15 na raye ya ja hankalin kungiyar da nuna ɓacin rai ga furucin ministan labaru Lai Muhammad, da aka ruwaito na cewa matan na ƙoshin lafiya. Aisha Yusufu babbar jami'a ce ta gwagwarmayar.
Kamar bidiyo din an yi shi ne kamar wani controlled environment, kamar an ga yaran abin da za su ci. To dama wanda ake an ɗauke ka baka da ikon kanka, ai duk abin da aka ga maka shi zaka ce. Ya kamata kuma inda yake cewa kuma yaran kuma suna nan kamar da ƙoshin lafiyansu shekara biyu kamar ba su canza ba. Duk wanda ya kalli fuskar yaran ne ya san cewa ya kalli fuskar waɗanda suke cikin ƙunci, waɗanda suke cikin baƙin ciki, suna nan cikin hijabi, ba ganin jikinsu ya balle ya san cewa ko yadda suka tafi aka ɗauke su haka nan suke ba. Kuma abin mamaki shine maimakon shi gwamnati, because da aka tambaye shi sun ce sun abu bidiyo din ba daga CNN suka gani ba, su suna da bidiyo din dama. Maimakon gwamnati ta sa ido akan cewa a sami iyaye a tambaye su, yana ƴaƴanmu ne wannan mu dawo da su, suna nan suna kallon condition din da aka bidiyo.
Daya daga cikin uwaye matan da aka sace, Esther Yakubu, na cikin matukar juyayi.
Dumi na san cewa in basu da rai mafarkin ma zai nuna mu, Allah zai nuna mu. Amma na san suna da rai, kuma yanzu duniya ta san cewa suna da rai. Ni fata na tun dama ni ban cire zuciya na akai ba cewa ƴan matan mu suna da rai kuma za su zo. In ba wata shiri ba, ƴan matan mu ba wawaye bane. Suna son iyayensu, kuma sun san yadda suka zauna da iyayensu. Da sun samu hanya kamar yadda wayansu suna kubce, su ma za su iya su fita. Amma ba su samu zarafin bane. Amma Allah yana tare da su, kuma Allah zai cire su a inda suke.
Jami'an 'yan sandan da na farin kaya ke raka tawagar da ta samu raguwar mutane aino, da hakan ya sa shugabar Obi ke cewa za a fara gwagwarmaya da mutane da yawa, amma ƙarshen sai mai juriya. Ba dai wani jami'in gwamnati da ya tari tawagar ko yin wani jawabi. Shugaba Buhari dai yana ƙasar Sin a halin yanzu, inda rahotanni ke nuna gwamnatin ta tura wasu jami'ai Chibok kai tsaye. Nasura da Maili, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Watakila fa kai ka fada mu gargade mai gina da mu gunta, mu gargade mai gina da mu gunta, kai ko wanda yayi mu Allah sarki ya kwabe mai gina da mu gunta, kai yan uwa mu sa alheri zuci yamu tai mana daɗi, amma fa mu bar gina da min mugunta,
mu gargaɗe mai gina da min mugunta,
kama shi mai gina da min mugunta ya taɓe nan sararin nan ko a ce ya marma ya taɓe muddin yana gina da min mugunta.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra’ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
Toma da lamun samu kira na farko daga Nasarawa. Wane ne daga Nasarawa?
Assalamu alaikum, gidan radio VOA.
Wa alaikum salam.
Kina ne daga nan line na wuta cikin garin Latin Bari-bari.
To Bashir.
Kuma tsari kiyan Nasarawa.
To Bashir, me ra'ayinka game da wannan batu na yau?
To a gaskiya ina tsaya iyayen wannan waɗannan ƴaƴan na Chibok, iyayen wannan halin da suke ciki. Kuma Allah ya sa ina so su ci gaba da addu'a. Insha Allah Allah zai bayyana su, da mun samu alamomuka da yake nuna cewa yaran nan suna rayu. Kuma shugaban kasa, dan Allah kare kariya, in ya kama tattaunawa ne domin a shiga wannan yaran, to yana da kyau. Da ma Allah kuma ya kawo mana ƙarshen wannan bala'i da muke. Allah ya bayyana.
To mun gode Bashir Tella, Ubangiji Allah ya sa a gano su. Yanzu kuma mun samu kira daga Sokoto. Waye daga Sokoto?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Muna magana da Alhaji Shamsu Ladan daga Sokoto, karamar hukumar mulki ta Gwarayo.
To Alhaji Shamsu Ladan, me ra'ayinka game da wannan batu?
ina kira ga mai girma janar Muhammadu Buhari da dan Allah ya kara aro akan wannan matsalar ta faru na Masbo.
To madalla Shamsu. Har yanzu muna nan cikin Sokoto. Wane ne daga Sokoton kuma?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kana magana da Kabiru Abubakar Balan yaki shagarin local government Sokoto ta tarayyar Najeriya.
To Kabiru, me ra'ayinka game da wannan batu na matan Chibok?
To gaskiya ra'ayina da farko dai ina jiran ta mu iyayen waɗannan yara ko kuma in ce dalibai da Allah kaddari suka shiga cikin wani hali na yaki wanda yake gaskiya muna so mu nuna bakin cikin mu da kuma kira ga gwamnati da sauran waɗanda adda hannu da su jo ko kuma masana akan haka tsaro don Allah su taimaka a ga yadda za a yi a kwato waɗannan bayan Allah cikin nasara ba tare da an yi hasara ko wuce rayuwa daga cikin su ba. Saboda mace ɗaya tana da muhimmanci ga al'umma. Saboda haka muna da gwamnati za ta yi abin da ya dace domin a ga cewa an ceto su. Na gode mai magana Kabiru Abubakar.
Mun gode Malam Kabiru. Yanzu kuma bari mu je Borno. Waye daga Borno? Hello, wane ne daga Borno? Aya, na Borno ya tsinke. Bari mu je Yobe. Waye a Yobe? Shi ma na Yobe ma ya tsinke. To, a ci gaba da kokartawa. Muna magana ne akan ƴan matan Chibok da suka kwashe shekaru biyu yau hannu waɗanda suka kame su. Me ye ra'ayinku game da wannan batu ko wannan lamari? Akan ƴan matan to bari mu nosa kudancin Najeriya. Muna a cikin jihar Oyo. Waye a jihar Oyo?
Umaru Bawa ne daga Oyo State.
To Umaru Bawa, me ra'ayinka?
Ra'ayina a wannan maudu'in na yau shine wayannan yaran da Allah ya fitar da su lafiya.
Amin su ma.
To ga hannun iyayensu lafiya. Allah ya ba shugaban ƙasa ƙarfin gwiwa na samu ceto wayannan yaran daga mugayen mutane.
To Malam Umaru, mun gode da wannan addu'a.
Allah ya ceto na asirin wayannan mutanen da suke mana ta'addan su cikin ƙasa.
To Malam Umaru, kuma ƴan ƙasa sai ku ci gaba da addu'a. Mun gode kwarai da gaske. Yanzu kuma waye aushishi a cikin jihar Niger?
To kuna magana da Bala mai wankin hula da aushishi a Niger ke tarayyar Najeriya.
To Bala mai wankin hula, me ra'ayinka?
To a gaskiya yau da muna ta iyayen wani yaren jimamin abin da ya faru da yaran su na makarantar Chibok din nan. Amma a gaskiya kuma ba yara a makarantar Chibok ne kaɗai aka sace ba, akwai yara daban-daban da aka sace. Akwai biyu, akwai biyar daban-daban, Allah kaɗai san iyakansu. Ya kamata su ma rika tunawa da maganar su ba maganar mata ƴan matan Chibok kawai za rika kullum ba ko ba haka ba.
To mun gode da wannan ra'ayi naka. Yanzu kun bari mu je Adamawa. Wane ne daga Adamawa?
Muhammed Nuru Usman daga Mubijiyar Adamawa.
To Muhammed Nuru, me ra'ayinka game da wannan batu?
Game da abin da Allah iyayen yara da ina so har yanzu su kara hakuri saboda abu ne na jama'a sai a hankali. Kamar yadda shugaban ƙasa yana nan da jami'an tsaro ya zuba ana bincike, Allah ya sa yadda za a gano.
To mun gode da wannan ra'ayi naka Muhammed Nuru. Wayo jama'ar, mun samu kira daga jama'ar kuma ya tsinke. To jama'are ci gaba da kokartawa. Wa alaikum salam.
Horrible aire daga jama'are.
Oh, ashe mun ce ko ya tsinke ne. To bismillah. To bismillah honorable.
To wannan dai ni zan magana akan wannan yara da ubangiji Allah ta ka dauke su, wannan fata ubangiji Allah ku da su lafiya.
Amin sun ma amin.
To muna ta iyayen su cewa ubangiji ma ta su da cikin Allah ubangiji ya kuma su da su lafiya.
To mun gode da wannan addu'a ta ka honorable.
Kukon da suka aikata wani wajen Allah ta ga wasu labarin da suka yi.
To mun gode da wannan ra'ayi naka honorable. Bari mu je Patiskum. Waye daga Patiskum?
Maina Sahu ne daga Patiskum.
To Maina Sahu, me ra'ayinka game da wannan batu?
Ra'ayina dai ina musu addu'a Allah tabbatar da yaran sun nan raye cikin kwanciyar hankali da lafiya. Allah kuma ya dawo da su da iyayensu lafiya. Ina fata na kenan.
Allah shi wannan addu'a taka. Mun gode Maina Sabo. Sai Dama Turu, waye daga Dama Turu?
Ni ne Isa mai ruwa daga Dama Turu.
To Isa mai ruwa, me ra'ayinka?
Ra'ayina da ƴan matan Chibok wannan. Su yi hakuri, shugaban ƙasa yana ƙoƙari. Allah yarda zai ceto.
To, mun gode Isa. Bari mu sake komawa Nasarawa. To mun gode Malam Isa mai ruwa.
To
waye daga Nasarawa?
To, salamu alaikum. Garba Salim likitan radio ne na garin Agwagun Domin jihar Nasarawa.
To, Garba Salim, me ra'ayinka game da wannan batu?
To, to ra'ayina anan da Malam Ibrahim shine addu'a zamu yi ta yi domin ba shakka muna jin kaishin kamar in Allah ya kira ya da yardan Ubangiji, ƴaƴan nan za su dawo ga iyayensu domin hankali ya kwanta.
Allah ya tabbatar
da wannan fata. Allah Ubangiji ya dawo mana da ƴaƴan nan kuma Allah ya kawo mana ƙarshen wannan Boko Haram mu yi ta addu'a.
To
sojoji da suke kokari akai Ubangiji Allah ya sa su jajirce shugaban kasa cika wannan alƙawari da suka dauka na ƙarshen wannan ta'addanci da ake mana wannan kasa ta mu nagode muku
to madalla mallam Garba Salim ɗan Najeriya sun ji ka za su ci gaba da taimakawa da addu'a su ma bari mu je Jos yar kula ta mai da tsaye ne daga Jos
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa alaikum assalam waye daga Jos
kana tare da Ibrahim mai littattafa ne daga Jos jihar Plateau
to Ibrahim me ra'ayinka game da wannan batun
to gaskiya wannan ra'ayukan kuma muna ta alhini ga iyayen wayannan yara da aka sace musu da fatan Allah Allah ya bayyana da
to mun gode mallam
muna kara ma kuma muna kara kyautata da san shugaban kasa Allah ya kara masa karfin gwiwa akan abtama fitar wayannan yara da sojoji da jama'a gaba daya
amin summa amin mallam Garba mallam Ibrahim yanzu bari mu je jihar Edo waye daga jihar Edo
Abdullahi za ku kara anguwar lalle karama kuma so ba amma daga Edo nake kira
Edo
eh jahar Edo ba a garin Benin
to garin Benin to me Abdulrahman ko Abdulaziz
wato Abdullahi
eh to to me ra'ayinka Abdulaziz
ni ban gane ra'ayina ni ban gane wannan abin da yake faruwa ba akwai wani bambanci akan wannan abin da kuke yi
na me
akwai wasu wanda an kama su an kashe musu iyayensu an kashe musu ƴan uwansu amma ba a maganar su sai wa'innan
a su ma ana maganar su kila dai baka ba dace lokacin kana sauraron radio ba ne
ba kai kamar da kuke yin wannan
a kila baka a dace lokacin duk wanda aka ana
ma wannan aka yi mai uwan shi
duk wanda
kake magana akan wannan
duk wanda ka ji in dai maganar da ya shafi Boko Haram ne ba kin gurgurdon hali ana maganar sa mun gode Abdulaziz yanzu muna a jihar Bauchi kira na ƙarshe waye daga Bauchi
Yusuf Abdullahi ne daga Darussu a jihar Bauchi
to Yusuf Abdullahi me ra'ayinka
sakataren kungiyar direbobi reshen Darussu
to me ra'ayinka
ra'ayina dai shine dukkanin al'umman da suke Najeriya ne ina ba da shawarar a duka da addu'a don a samu wayannan yara su dawo ga baki ɗayansu
to mun gode kwarai Yusuf mun gode Mallam Yusuf Abdullahi da kuma kiran Mallam Yusuf Abdullahi ne muka kawo ƙarshen kiran da za mu iya ɗauka a yau sai gobe ma in mun buɗe layukanmu dama ce sai a ci gaba da gogartawa a kira don bayyana ra'ayi to madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a taƙaice
masu rike da kofin zakarun turai wato champions league barcelona sun yi wa jiro da gasar ta bana sakamakon kashin da atletico madrid ta bata da ci biyu da nema a jiya laraba a wasan su na farko a matakin quarter final a makon jiya barcelona ce ta doke atletico da ci biyu da daya wanda ya bada jumlar sakamakon ya zuwa ci uku da biyu da atletico din ta yi galaba wannan da ya tarihi ne maimaita kansa domin ko a shekara ta 2014 ma Atletico din ce ta fitar da Barcelona a matakin kusa da na ƙarshe bayan da ta doke ta da ci biyu da daya a bangare daya kuma Bayern Munich ta doke Benfica bayan da wasan su ya karkare a kunnen doki da ci biyu da biyu wato kenan ci uku da biyu inda Munich din ta yi galaba Manchester City ma ta sami tsallakewa zuwa wasan kusa da na ƙarshen bayan da ta doke PSG da ci 1 da nema bayan da wasan su na farko ya karkare a kunnen doki da ci 2 da 2 kungiya ta hudu da ta sami tsallakewa kuma ita ce Real Madrid wacce ta yi waiwayin baya ta doke Wolfsburg da ci 3 da nema bayan da ta sha kashi a wasan su na farko da ci 2 da nema hukumar bada tallafi ta duniya tana binciken zarge-zargen almundahana a wani asusun bada tallafi da shahararren dan wasan kasar Ivory Coast Didier Drogba ya kafa wata jarida mai suna Daily Mail ta yi zargin cewa daga cikin tsabar kuɗi fam miliyan 1,700 da asusun na Drogba ya sami tarawa domin ba da taimako ga mabukata fam 14,115 ne kadai aka rarraba a matsayin tallafi a Afrika to sai dai tsohon dan wasan Chelsea din Drogba mai shekaru 38 ya yi barazanar gurfanar da jaridar a gaban kotu bisa zargin bata masa suna a wata sanarwa da ya fitar da Drogba ya musanta zargin almundahana ko sama da fadi da ma ayyukan cin hanci da rashawa a wannan asusun nashi to sai dai hukumar ba da tallafi ta ce ta bude wani bincike akan ayyukan asusun wanda aka kafa shi a kasar Ingila shekara ta 2009 sa'adda Drogba din yake taka leda a club din Chelsea. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shekaru 22 da suka wuce an tafka daya daga cikin laifin da yafi muni ga bil adam a karni na 20 a kasar Rwanda. An kashe fiye da mutane 1800 da suka hada da maza da mata da kuma yara kanana a cikin kwanaki 100 da aka yi ana mummunar kisar kare dangi. Kashe-kashen da aka tsara da amincewar gwamnatin kasar Rwanda wanda yan kabilar hudu ke jagoranci an fara shi ne ranar 7 ga watan Afrilu na shekarar 1994 kwana daya bayan da aka harbo jirgin da ke dauke da shugabannin kasashen Rwanda da Burundi wanda yayi sanadiyar mutuwar su. Yan kabilar Tutsi marasa rinjaye a kasar da ke da yawan mutane kimanin miliyan 7 aka kaiwa wannan harin har ma da wasu yan kabilar hudu da tuwa waɗanda ke tausayawa halin da yan kabilar Tutsi ke ciki suma basu tsira ba. A wani sako na tunawa da zagayewar shekaru 22 na kisan kaye dangin da aka yi a Rwanda, shugaban Amurka Barack Obama ya ce ba mutanen da aka kashe bane kawai muke girmamawa a yau, har da wanda suka sadaukar da rayuwarsu wajen ceto wasu da kuma waɗanda Allah ya sa suka kai labari. Ya ce tuna wannan rana yana da mahimmanci domin tunatar da junanmu, zaman mutuntaka da alƙawarin kare fararen hula da tabbatar da cewa irin wannan bai sake faruwa ba. A shekaru 20 da suka wuce Rwanda ta yi nasarar wuce wannan mummunar tashin hankalin wajen gina ƙasa mai kwanciyar hankali da ci gaba. Amurka ashe take da ta hana afkuwar kisan ƙarar dangi da kuma ci gaba da aiki da mutanen Rwanda da sauran ƙasashen duniya na ganin cewa wanda suka aikata wannan aika-aika sun fuskanci shari'a. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Da kuma shine muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a takaice.
Shekaru biyu bayan da mayakan Boko Haram suka sace ɗalibai 'yan mata sama da 200 a arewacin Najeriya, wani sabon faifan bidiyo da ya nuna wasu daga cikin 'yan matan watanni 4 da suka wuce ya sa iyayen yaran ɗaliban sare a kan yaran. Wata mata da ta kalli hoton bidiyon ta ce ta gane wasu da yawa daga cikin 'yan matan wanda suke 'yan unguwarsu ne. Ta ce a gaskiya ne su ne cikin hoton bidiyon, sun kuma canza shekaru biyun da suka wuce ba haka suke ba, amma yanzu sun ƙara shekaru biyu na san su. Dakarun Amurka da na ƙasar Philippines sun gudanar da atisayen haɗin gwiwa a kudancin tekun China, haka kuma rundunar sojan na Amurka na shirin ci gaba da kasancewa a yankin tsibirin tare da dakarun karɓa-karɓa da kuma kayan aiki, a cewar sakataren tsaron Amurka a Shikata a yau Alhamis, da yake jawabi a wajen wani taron manema labarai a Manila tare da takwaransa na Philippines. Kara ya ce sintirin haɗin gwiwa na farko da aka gudanar a kudancin tekun na China an yi shi ne a watan Maris. Jami'an tsaro sun faɗi cewa an kammala gudanar da sintirin na biyu a farkon watan nan na Afrilu. A wani sabon lamarin da ba sabon ba, mutane daga ƙasar Yemen da yaƙi ya daidaita sun so matserewa zuwa wata ƙasar da mutanenta suka fantsama a duniya.
Doma Allah, da takaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri. Ciki ku har da shirin na lafiya uwar jiki na Jummai Ali. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Sarfilu Hashin Gumel da ya taimaka min domin gabatar da shirin. Sai Julie Gresham wadda ta ba da umarni, da injiniyanmu na wannan lokaci, wato injiniya Jackson. Ni Lada Ibrahim ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni da lafiya. Sai da safen ku.